Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. To, a Najeriya za ku ji cewa shugaba Buhari ya rattaba hannu akan wasu kudurorin doka guda biyu, ciki har da wanda ya shafi fannin tsaro. A jamhuriyar Nijar ma, majalisar dokokin kasar ta amince da wani kudurin doka da gwamnati ta gabatar, wanda zai samar da tsari a sha'anin gina masallatai da makarantun allo da dai sauransu.
Masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba, za ta ba mu inci mu ce musu abin da kuke yi ba daidai bane.
To, ko yaya bangaren yan adawa ke kallon wannan doka?
Mu yan majalisa na adawa mun ke ba mu yarda da wannan doka, dan addinin mu na kwanciyar hankali ne.
To, za a ji cikakken rahoton kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon matakan da hukumomi ke shirin dauka wajen sa ido a fannin wa'azi da karantarwa? Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wuni. A yau Talata ne aka yi jana'izar Muhammad Morsi, tsohon shugaban ƙasar Masar na farko wanda yake zaɓaɓɓe na farar hula, wanda kuma aka tumɓuke shi daga kan mulki ya rasu jiya Litinin bayan lokacin da yake bada bahasi a gaban kotu. Wani ɗaya daga cikin lauyoyi masu kare Morsi ɗin ya ce iyalan Morsi da dama sun halarci jana'izarsa wanda aka yi a gidan yari na Tora. Daga nan aka bizne shi a wata makabarta da ke birnin Nassar. Dan shi Ahmad ya ce hukumomi sun hana a yi jana'izar shi a makabartar iyalinsa da ke mahaifarsa a lardin Sharkiya. Sai dai suka ba da izinin cewar a yi jana'izar a birnin gawarsa a wata makabarta waɗanda 'yan jagoran ƙungiyar nan ta Islamiyya ta fi ƙarfi. Jami'an sun ce Morsi mai shekaru 67 ya yi ma kotun bayani a kan laifukan da leƙen asiri da ake tuhumarsa a kan shi, kamin daga bisani ya yanke jiki ya faɗi. Sun ce Morsi ya yi maganganu na kimanin mintoci 5 daga ciki, daga baya kuma ya yanke jiki ya faɗi lokacin da yake cikin wani ɗaki na gilashi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar da ƙarin wasu sabbin hotuna da ta ce su ne shaidun da take nuna cewar Iran ce ta kai hari a kan waɗannan jirage masu dakon man fetur guda biyu a makon da ya gabata. A cewar Amurka, hotunan sun nuna sojojin Iran suna cire wata nakiya da bata fashe ba daga jikin ɗaya daga cikin jirgin ƙasar Japan. Ɗaya kuma hoton wanda ke nuna yadda aka nuna inda nakiyar ta zauna a cikin jirgin. Wasu daga cikin hotunan kuma sun nuna wani rami da nakiyar ta zauna a jikin wannan jirgi na Courageous, wanda ma'aikatar Pentagon ta ce an same shi ne a sanadiyar fashewar nakiyar. Ita dai tuni ƙasar ta Iran ta yi watsi da wannan kira, ta kuma ce wannan ba abu ne ma wanda za a saurara ba. Ta ce wannan zance ne na banza kuma wanda yake cike da hatsari. Wani rubutun bayani da ya shigo hannun gidan rediyon nan na Voice of America ya nuna cewar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai da niyyar wargaza shirin shi na kera makaman nukiliya masu linzami. Waɗannan suka saba wa tunanin gwamnatin shugaba ta Donald Trump da ke da tunanin cewar Koriya ɗin za ta wargaza shirin ta na kera makaman nukiliya. Takardun sun kunshi darussa akan shirya da aka shirya na koyar da manya-manyan hafsan sojojin na ƙasar Koriya ne, wanda aka fitar da su gabanin taron da aka yi tsakanin shugaban Koriya ɗin da kuma shugaba Donald Trump. Takardun sun bayyana ƙarara cewar Kim ya kalli waɗannan taro da aka yi a Hanoi a matsayin wata dama ce ta samar da yarjejeniyar ƙasashe, wacce za ta nuna wa duniya ƙasa cewar yanzu haka ita ma ta shiga jerin gwanon ƙasashen duniya da suka mallaki makaman ƙare dangi na nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Talata, shugabar ƙasar Hong Kong Carrie Lam ta ba da haƙuri a kan ƙudurin nan da ya jawo takaddama a ƙasar, wanda ya kawo aka yi ta kaiwa da kawowa ana ta zanga-zanga, wanda suka buƙaci ƙudurin ya ba da damar a miƙa mutane waɗanda suka aiwatar da waɗansu laifuffuka zuwa ƙasar China don a yi musu hukunci. Lamta shaidawa manema labarai cewar batun ƙudurin fitowa da shi dokar ya kamata a maida ta. Za a ci gaba da aiwatar da wannan doka har nan da zuwa ƙarshen watan Yuni na shekara mai zuwa. Haka kuma ta jaddada cewar za ta ci gaba da zama akan karagar mulkinta har sai ta ƙare wa'adinta nan gaba.
Gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara da Najeriya, inda a yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan wasu ƙudurorin doka guda biyu, ɗaya ɓangaren kwalejojin kimiyya da fasaha, ɗayan kuma a fannin da ya shafi tsaro. Mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari kan harkokin Majalisar Wakilan Najeriya, Umar Ibrahim El Yakub, ya yi wa wakilin mu da Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan wannan ƙudurori guda biyu.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a yau ya rattaba hannu akan dokoki guda biyu. Ɗaya, dokar ta shafi makarantu na kimiyya da fasaha na tarayya, wato polytechnic, a inda aka yi wa dokar da take a yanzu gyararrakin da suka hada sun hada da wato masu gudanar da al'amuran makarantar, wato council da makarantar, a inda dokar ta nemi a sa mutum biyar da kuma shugaba guda daya a cikin council a dukkan inda makarantar suke a tarayyar Najeriya. Wa'annan mutum guda biyar kuma dokar ta ce lalle a ciki a samu mace guda daya, a sa kuma mutum ɗaya wanda ya fito daga ɓangaren da makarantar ta, wato shashin ko yankin da makarantar ta. Ita kuma ɗaya dokar ta biyu wacce take ta kafa cibiya ce ta horar da ma'aikatan tsaro, ita ma ya sa mata hannu, wacce za a kafa cibiyar musamman saboda cibiyar da za ta tabbatar da an samu cikakken ilimi da ilmantarwa ga mutanen da suke aiki a ɓangare-ɓangare na sha'anin tsaro a ƙasar nan.
To, menene muhimmancin sanyawa waɗannan ƙudurorin doka guda biyu hannu a daidai wannan lokaci?
To, muhimmancin dai na farko, kamar yadda aka sani, an kai wa shugaban ƙasa su ƙudurorin, kuma dama kundin tsarin mulki ya ba da dama cewa akwai lokutan da ya kamata a sa hannu, kuma alhamdulillah sai kasance wannan ƙudurori suna daga cikin na farko da zai sa hannu a wannan sabuwar gwamnati. Wato, kaga an fara da aiki kenan na al'umma da gyara na yadda al'amuran gwamnati za su samu cigaba. Kuma shi kansa in ka duba, duka wannan ɓangarori ne da suke da muhimmanci a rayuwar al'ummar Najeriya, harkar ilimi ce da kuma harkar tsaro.
Umar Ibrahim El Yakub, mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari kan harkokin Majalisar Wakilan Najeriya. To, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ma ta kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar, wanda ƙarƙashinsa take hangen saka tsari a sha'anin gina masallatai da makarantun allo da batun tantance masu gudanar da wa'azi a ci gaba da daukar matakan yaki da tsauraran ra'ayi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumin Burma ya aika mana da ƙarin bayani.
Da ƙuri'u 125 daga cikin 171 ne majalisar dokokin ƙasa ta amincewa wannan ƙudurin doka bayan shafe tsawon wunin jiya Litinin ana tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da ɗaya gefe masu rinjaye kamar su Honorable Sumaila Ali da ke ganin gwamnatin ta yi daidai wajen kullo da wannan matakin da zai ba da damar saka ido a kan batutuwan da suka shafi gina wuraren ibada da yadda ake tafiyar da su.
Kuɗin da ake samuwa ana aikin masallatai bisa wace hanya ta ake samu su. In baka misali, akwai malaman da ke tafiya har Saudiya don samu zakka su saka su gina masallatai. Ana so a tabbatar da wannan kuɗaɗe da suke samuwa hakanan ne masallatan da suke gina koko kansuna suke samu aljihu.
A jajibirin zaman majalisar an fuskanci tarzoma a birnin Maradi bayan da hukumomi suka cafke wani limamin da ya tur da abubuwan da ƙudurin dokar ya kunsa kamar yadda a wasu sassan ƙasa jama'a ke gunaguni a kansa. Saboda haka 'yan adawa suka yi watsi da shi domin a cewar Honorable Sumana Sanda gwamnatin ta shiga hurumin da ba nata ba.
Gwamnati ba shi da izini yake yaya ne ana gina masallacin nan tunda gidan Allah ne ba shi ne ya kamata yake ya dauki doka kuma dokan ma ba wai nan a majalisa ne kaman a ba shi dama shi da kanshi yayi dekare yake ga hanni da ya kamata a biya dan shi ne mu ɗan majalisa na adawa mun ke ba mu yarda da wannan doka dan addinin mu na kwanciyar hankali ne.
A cewar kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PNDS tarayya Honorable Sa'adu Dille, sabuwar dokar za ta ba da damar kawo ƙarshen sabanin da aka saba huskanta saboda dalilai masu nasaba da bambancin akida.
So nawa kuna gani ana hada dariƙa da dariƙa, sai ka gani wani gari an ce saboda wasu 'yan akida sun rige wannan gari sai su ce babu mai zuwa ba ya zo ya kawo wani masallaci ko kuma ya kawo to shi kuma wannan doka bata ba su wannan yanci.
Da yake bayyana manufofin gwamnati a game da yunkurin da ta sa gaba a ƙarƙashin wannan sabuwar doka, ministan cikin gida Bazum Muhammad na cewa
masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba za ta ba mu inci mu ce musu abin da kuke yi ba daidai bane, ba za mu kawo kowane tarnaki cikin cin gaba addinin Islam. Amma duk wanda ya yi niyya ya hidda musulmi cikin hanya ya kawo mu Boko Haram ko ya kawo mu Al-Qaida, wannan dokar za ta ba mu magani mu kare wannan abun.
Kwada yake gwamnatin ta yi nasarar samun haɗin kan 'yan majalisa, ana ganin matakin ya bar baya da ƙura a bisa la'akari da yadda wasu ƙungiyoyin addinin Islam kimanin 8 ke nuna damuwa akan matakin cafke jagoran su Sheikh Shu'aibu Muhammad wanda aka kama kuma ake ci gaba da tsarewa a cibiyar yaƙi da ta'addanci tun a washegarin sanarwar da suka fitar dan watsi da wannan ƙudiri. Suleiman Mumin Burma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Farala waɗannan ko kuma wannan doka da majalisar dokokin jamhuriyar ta Nijar ta amince da ita na zuwa ne ƙasa da makonni biyu, wato bayan da majalisar dokokin jihar Kaduna Najeriya wacce ta shuɗe ta amince da wani ƙudurin doka wanda shi ma ya nemi malamai da su riƙa neman izini kafin su yi wa'azi, sai kuma ga jamhuriyar Nijar da makamancin wannan doka wacce tuni aka amince da ita. Shin ya kuke kallon matakan da hukumomi ke shirin ɗauka wajen sa ido a fannin wa'azi da sauran harkokin addini? Kafin mu buɗe layukan mu, ku ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 6 55.
Allah ana tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 5 ne mani sura kwata. Mun samu kiran farko daga jihar Niger. Wane ne akan layi?
Adam Yusuf ne da Kwantagora.
Yabo to muna jin ka Malam Adam Yusuf.
To waɗannan dokoki da aka sa waɗanda suke da kama da juna amma suna da wani bambanci. Kamar suna kasar Niger sun sa ne akan cewa yanda suke samun kuɗaɗe. Su kuma Kaduna sun ce ba za a yi wa'azi ba sai an nemi izinin. To gaskiyar magana a ce ba wa'azin da ka sani za a yi sai an nemi izini ko a makaranta ko a ina ne ko a kowane lokaci da wa'azi zai iya kama tsakanin kama da mutanen da kuke zaune za ka yi nasiha ka ja hankalinsu abin da suke ba da yawa to irin wannan ma sai an nemi izini. Saboda haka wannan dokar tana buƙatar cikakken a sake nazarinta domin a yi abin da ya dace. Wannan ba shi ne ke kawo rashin zaman lafiya ba. Abin da ke kawo rashin zaman lafiya shi ne rashin adalci. A yi wa kowace irin mutane da kowane irin addini a yi mai adalci.
To Malam Lamun gode a Malam Adamu daga Niger. Muna jihar ta Niger har yanzu. Wani ne a kan layi?
Hello, salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jin ka.
Kuna magana da Ibrahim Aidid Girishi.
To muna
magana daga Jazzy ne, wancin mota a Jazzy Park.
Oho, to muna jin ka Malam Ibrahim.
Yawa, akan magana wa'azi. Zan yi dokar wa'azi zan yi ma.
To kaman Lai Ibrahim ya tsinke daga jiske nan da fatan zai sake kira mu lamba ita ce 202 205 6 55. Mun sami kira daga Kaduna. Wane ne akan Lai?
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da dare Malam Murtala ne ko?
Shi ne Mamun Lalo. To kamar yadda ka faɗa dai sunana Murtala ne wanda ya saba kiran ku daga garin Kaduna a tarayyar Najeriya. To Mamun Lalo, shawaran da muke bai wa su 'yan siyasa su sani cewa fanninsu daban, fannin malamai daban. Kuma kowanne yana da daraja in ya rike fanninsa. A yadda ba mu san malamai suna shiga harkar 'yan siyasa su ne musu katsalandan, su ma 'yan siyasa su kiyaye shiga hannun fannin malamai suna musu katsalandan, duk da dai kila gyara ne. Akwai irin manya-manyan malamai irin su Shadda, irin su Man Bauchi.
Hello, Murtala, kana tare da mu?
Sai majalisa zauna da wannan shi nan malamai tattauna su ba su shawara za a samu kan matsalar nan da sauransu. To Allah ya sa da sun bi wannan matakin da za a samu maslaha mai kyau. Da fatan kuma Allah ya tabbata mana da alheri a garinka da Najeriya gaba daya, tashi lafiya.
To Malam Lamun gode Murtala daga Kaduna, kamar da aka ji mu bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Wa alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sadi Haruna ma da kin banta je shi ke
magana. Yawo to muna jin ka.
Gaskiya da kan da ganin Kaduna da kan na da kyau da muhimmanci. Mutukan in kan bisari. Domin yadda ake wa'azi a layi banza-banza aka yi a rikin aiki ko wanda ya sa malamai matsala sai sun yi yadda ilimin ka ta yadda za ka yi wa'azi da ta baka lasisi yana da sama da kyau amma ba wai sun kwata-kwata ce za a ana malamai wa'azi ba sai ya ɗaya ka nufin gaske da dace.
Dama ai ba su ce za su hana malamai wa'azi ba cewa suka yi za a nemi izini. Ita kuma Niger har da batun yadda za a gina masallatai da wuraren makarantu.
Yanzu kamar na Niger nan, ka san wai kuma malaman suna da kuma addini su je suna kaman kuɗi su suna ci. Wannan ma na da kyau a san kuɗi suna gina wannan ne ko suna cin kuɗin ne.
To madalla mu ne da godiya. Lambar dai da za a kira ita ce 202 205 6 55. Amma da farko sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar. Mun samu kiran wato samun kira daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalo, barka da yammaci.
Alhaji Musa, barka da dare.
Yawa, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rezo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
to
muna jin
kalani alhamdulillah ni abin kaga kaman mu in ga ganin Niger ai da muka ji abubuwan da suka fitar da wannan doka ta magana wa'azi da shauransu sai suka je majalisa aka tabka muhawara ba mamaki ma an kira wasu manyan malamai wanda yake an zazzauna da su wanda an yi wannan magana amma mu nan fa idan muka lura barin jihar Kaduna imakon yan majalisar nan da suka je ai a bakance idanunsu a rufe suka je suka sa wannan doka kamata ai a ce kira manyan malamanmu duk da ina ganin akwai ba su kula da hukumar bangaren addinin musulunci da na kirista a bangaren a cikin ta gwamnatance a kira manyan malaman da aka san suna ji da fade kanin ai magana amma kawai ku zartar da doka akan cewa ku hana wa'azi ko kuma an safuwa gaskiya wannan ba adalci aka yi mutane ba ai zaben ku aka yi kuma zaben da zaben ku kai ya kamata a tabbatar da cewa an ba da ra'ayi al'ummar jihar Kaduna sun ba da gudunmuwarsu an ba da ra'ayin al'umma amma kawai ku rasar da wannan abu gaskiya mu abun bai mana dadi ba ko mu ji dadin shi ba gaskiya ƴan majalisa ya kamata ku canza tsari Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na gode
to wallahi mu gode Alhaji Musa bari mu tsallaka zuwa can jihar Ondo wane ne akan layi
kuna magana da Ikira Alhaji Wada
to muna jinka
ni Lagori a Ondo state
to muna jinka mallam Ikira
to gaskiyar lamari wannan dokar ƴan siyasa suke nema su sa gaskiya za su wannan ba wai hurumin wani suka yi gaba hurumin Allah suka shiga a ce wani addini a Najeriya sai an yi nemi izini za a yi wa'azi to gaskiyar lamari akwai gyara a al'amuran nan za mu ta ganin abubuwa wanda mu muke tunanin ba za mu taɓa gamuwa da shi ba
abin da suke cewa mallam Ikir shine suna so su kaucewa tashin hankali ko kuma abin da ya shafi a wato fadan wasu ko kuma yin wa'azin da bai dace ba da zai iya jefa mutane cikin irin daukan yanayi na tsatsauran ra'ayi
to gaskiyar lamari abin da nake so Mahmud Lalo domin Allah Najeriya ana so ana Najeriya ta zama guda daya don tsaya madaurin ki daya to in ana irin wannan kaiwa zai rarrabu sosai a Najeriya
to madalla mun gode
fiya da na jihar Kaduna din
yau mun gode mallam Ikira daga Ondo a bari mu je Maiduguri jihar Borno wane ne akan layi
ina magana da Nasiru Abubakar
yau to muna jin ka mallam Nasiru
eh kamar wannan doka da aka sama abin nan addini a Niger
da aka amince da ita
haka din yana da amfani amma kare kasance a idan a musguna ma wani ko wani addini da sauransu yana da cewa kowa a baki a addinin shi tsakanin da Allah ba tare da wani hamayya ko wani suka ra'ayi ba
to mun gode mallam Nasir daga Maiduguri bari mu je Nasarawa wane ne akan layi
kuna magana da Hassan Tela ne daga nan garin Efi
to muna jin ka Hassan Tela
yawa gaskiya dokan kam ta wani gefe gaskiya yana da kyau domin farmai yanzu wani zai zo ya tambala wa'azi ya tafi ya bar guri ana ta hayaniya a rasana wannan malami ne ya yi wannan wa'azin a bar mutane ta muhawara akan wa'azin nan ai gwamnati ba ta ce a kar a yi wa'azi ba a yi rajista idan mutum ya zo ya yi wa'azin da bai dace ba ka gani ana iya neman shi tunda an san ya yi rajista a guri kaza za a san wane ne ya yi wannan wa'azin ma hukunci ne a masa ni ban ga laifin wannan doka ba
to mun gode mallam Hassan Tela bari mu a gurguje mu je jihar Niger a wane ne akan layi
Muhammad Lalo kana magana da injiniya mai girma kedi kun ta gore jihar Niger
to muna jin ka injiniya kai ne na karshe a gurguje
to tsakani da Allah ga doka da an kai wai ba sai ba illa bane amma a ce wai a sa hana amsa kuwa wurin kiran sallah ba a sa speaker ba ta yi ba amma dan an ce a tantance masu wa'azi to ba laifi bane wannan doka amma a sa doka a ce wai ba a kiran sallah da speaker to wallahi wannan bai ba tsakani da Allah
to madalla mun gode injiniya an daga mana hannu lokaci yayi muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Za mu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ake mako na 24 na Super League na teburin kwallon kafa wannan kasar. An gamsa tsakanin Akukana Football Club ta Arlichar Agadez da AS Niger Electoral Birnin Mai akai banza da banza. AS Garde National du Niger ta sha kashi banza da daya a hannun jangwarzo ta Maradi. Esporte da Magaram ta lalaye Sahel Sporting Club da Mai da daya da nema. Sony Dep ta Mai tawa AS Duan daya da nema. Sai AS Fan ta Birnin Mai ta sha kashi a hannun Union Sportive de la Gendarmerie National banza da uku. Irana ta Arlet ta kakkabe Racing ta Bukoki Mai da uku da daya. AS Police ta ƴan sanda ta yima GS tawa biyu da nema. A teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Niger, ta farko ita ce AS Sony Dep da maki 54, sai AS Police ta biyu da maki 49, AS Garde National de Niger ta uku da maki 41, AS Fan ta hudu da maki 37, sai Sahel Sporting Club ta Birnin Mai tana ta biyar da maki 36, Union Sportive de la Gendarmerie National ta shida da maki 35, AS Niger ta bakwai da maki 30, sai Racing ta Bukoki ta takwas da maki 26, ta tara AS Duan ta Custom da maki 24, Jangwarzo ta Maradi tana ta 10 da maki 23, Espoir ta Zandar ta 11 da maki 21, Irana ta Arlit ta 12 da maki 20, sai Akukana ta Arlit ta 13 da maki 19, Kutal can Bundi ita ce GS Tawa da maki 17. A kasar Faransa ana ci gaba da fafatawa a wasannin kwallon kafa na mata na duniya, inda kasar Jamaica ke bugawa da Australia a rukuni na C. Duka a wannan rukuni Italia na gogawa da Brazil, yayin da a Copa ta America Bolivia tana gogawa da Peru, sai kasar Brazil mai masaukin baki da ke kabrawa da Venezuela. Suku hukumomin haraji na kasar Brazil sun kame gidaje da hotel-hotel na Neymar a kasar Brazil yanzu haka, kasancewar suna bin dan wasar na PSG na Faransa kudin da ya kai ra'is miliyan 69, kwatankwacin miliyan 16 na euro. Wannan ba da kalar ta soma tsakanin dan wasar Neymar da hukumomin haraji na Brazil tun shekara 2013, a lokacin da dan wasar ya fice daga kungiyarsa ta Brazil Santos Football Club zuwa Barcelona ta kasar Spain. Anan ne aka soma ja'in ja tsakanin hukumomin harajin kasar ta Brazil da ke son ganin Neymar ya biya su kudaden haraji da suka kai miliyan 16 na euro. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ka karfe biyar na yamma masu raminti uku a nan Washington DC, yanzu ga labarai a takaice.
Mahmud a takaicin dai shine a yau Talata aka yi jana'izar Muhammad Morsi, tsohon shugaban kasar Masar. Farahulla na farko da aka taba zaba a kasar ya rasu ne bayan da yake bada wani bahasi da yake bada bayani yana kokarin kare kanshi daga dada zargin da ake masa na lekin asirin kasar. Ya mutu jim kadan bayan yayi sharhi na mintina biyar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar da ƙarin wasu sabbin hotuna da ke nuna cewar ƙasar Iran ita ce ta ɗauki alhaki ko ta kai hari da aka kai akan waɗansu jiragen mai guda biyu. Wani rubutaccen bayani da ya shigo nan sashen VOA ya tabbatar da cewar shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai da niyyar wargazar da shirin shi na makaman nukiliya, wanda take ganin cewar Amurka ta yi tsammanin cewar zai ainihin watsar da wannan shiri, amma babu alamun cewar ya shirye yin haka. A yau Talata, shugabar kasar Hong Kong Carrie Lam ta ba da hakuri ga mutanen kasar dangane da wannan yunkuri da ta yi na ganin cewar an kafa wata doka da za ta ba da mutane da suka aiwatar da wani laifi zuwa kasar China.
Tumadalla a gaida kai Yusuf masu haro baki da abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryen mu ne. Sai kuma gobe na Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 5 kenan na safe agogon Ghana.
Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, hama da kallon labarai cikin hotuna da ma video wato a shafin mu na voahausa.com. In zama da din shi Yusuf Aliyu Harande da ya ta ni gabatarwa da Julie Leathers Crescion da ta hada shirin baki ɗinsa, sai injiniyan mu Dan Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.